sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fiye da mutane 230,000 ne jiya Asabar a fadin Faransa suka yi zanga-zangar kin amincewa da matakan da aka dauka don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Ciki hada tilasta ma'aikatan lafiya yin allurar rigakafi da samar da katin shaida na lafiya domin shiga wasu wurare. Mako na hudu kenan ana zanga-zangar, kuma shine mafi girma ciki hada zanga-zangar birnin Paris da Nice da Montpellier da Lyon, inda 'yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye akan masu zanga-zangar waɗanda suka jefi 'yan sanda. Matakan sun hada kan masu tsauraran ra'ayi na Faransa, a cewar kamfanin lancin labaru na Reuters. Ma'aikatan lafiya suna da har zuwa ranar 15 ga watan Satumba da su yi allurar rigakafi ko su fuskanci dakatarwa. Mummunan fada ya barke jiya Asabar tsakanin bangarorin da ke gaba da juna na jam'iyyar SPLAIO ta mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar, inji kakakin sojansa a cikin wata sanarwa. Rikicin ya barke ne bayan da abokan hamayyar Machar suka bayyana a wannan makon cewa sun sauke shi daga mukamin shugabancin jam'iyyar da sojojinta. Sojojin da ke ƙarƙashin jagorancin wani jiran na hamayya a jam'iyyar, Simon Gate Dual, sun kaddamar da farmaki kan mutanen Machar waɗanda suka fitattaki maharan, inji kakakinsa Kanal Lan Paul Gabriel. Dakarun SPLAIO na Machar sun kashe manyan janar-janar guda biyu da sojoji abokan gaba fiye da 27 yayin da suka rasa maza uku, inji shi. Jami'an tsaron Mozambique na hana dubun-dubata fararen hula da hare-haren 'yan ta'adda a kewayen garin Palma da ke arewacin ƙasar Kaura zuwa yankuna masu tsaro, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Yawancin waɗannan mutanen sun tsere ne daga gidajensu lokacin da mayakan da ke da alaƙa da kungiyar ISIS suka kaddamar da hare-hare na musamman kan Palma a ranar 24 ga watan Maris, inda suka kashe mutane da yawa yayin da suke shiga garin mai tashar jiragen ruwa. Da yawa daga cikin waɗanda suka yi hijira sun nemi mafaka a ƙauyen Kuntunda da ke kusa da wajen wani babban aikin iskar gas mai kusan kilomita 5 daga Palma, inda kungiyar Human Rights Watch ke ikirarin a cikin rahotanta da aka fitar ranar Juma'a sojojin sun yi musu tarko. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bam ya kashe wani matukin jirgin saman sojin Afghanistan a wata gundumar Kabul a jiya Asabar, inji jami'ai, a wani hari da kungiyar Taliban ta dauki alhakin kaiwa. Matukin jirgin da ya mutu jiya Asabar, Hamidullah Azimi, yana cikin tafiya lokacin da wani bam din da ke makale a cikin motar sai tashi. Jami'ai sun kara da cewa fararen hula 5 sun ji rauni a fashewar. Azimi ya samu horo kan tashi da saukar jirage masu saukar ungulu samfurin UH-60 Black Hawk, kuma ya yi kusan shekaru 4 yana aiki da rundunar sojin Afghanistan, kamar yadda kwamandan rundunar sojin Afghanistan Abdul Fattah Ishakzai ya shaida wa Reuters. Ishakzai ya kara da cewa Azimi ya koma Kabul ne tare da iyalansa a shekara guda ta gabata saboda barazanar tsaro. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ce a cikin wata sanarwa Taliban ce ta kai harin.
Shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin BOA ni Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
Assalamu alaikum alaikum barka da kasancewa da ku a ta wannan shiri na kasuwa akai miki dole. Yau muna kasuwar ƴan kaba ta wato dake birnin Kano wacce ake hada-hadar to harkokin kayan gwari da kayan miya. Wato aka ce kayan gwari kayayyaki ne nau'i-nau'i kama daga kayan miya zuwa kayan marmari da dangogin su. Kuma zamu wato tattauna ga masu saye da sayarwa. Wannan kasuwa ta ƴan kaba kusan wani yanayin ta shine ta fuci da safe daga karfe 6 ko 7 na safe zuwa abin da ya kai 9:30. To kuma an gama cin kasuwa kenan sai dai dan abin da ba a rasa ba. Sunana Mahmudu Ibrahim Kwari kuma ni ne zan ja ragabar shirin a halin yanzu. Kuma a tare da ni ina tare da wani malami da naga ya baza hajarsa. Malam, wannan abin me ake kiransa?
Wannan ana kiransa tattasai.
Ya sunan tukunna?
Sunana Abubakar Shaibu manager. Ni ina saida attarugu ne.
Ya kasuwar?
Kasuwa alhamdulillah.
To kai ciniki yanzu?
Yanzu mun yi ciniki.
Yanzu naga taruhun nan naka. Buhu nawa ka baje?
Yanzu buhu biyu muka siyar, wannan na uku ne muke siyarwa.
Naga ka kakkasa shi gashi kashi kashi. Kuma naga kayi kashi ga sanan kashi kashi. Da nauna nawa da nauna ne?
Akwai na 500, akwai na 1000, akwai na 2000, akwai kuma kashin 5500.
Wai taruhun da na 5000?
Hadda akwai na 5000. Sakamakon gwarin ce tana hawa tana sauka. Sakamakon dan damuna bai gama zuwa ba, kuma dan rani ruwan sama ya kashe shi. Shi yasa ake samun karancin sa kasuwa.
Ya yanayin yake da in ya tsada da kuma idan yana da sauki?
Gaskiya in yana sauki an fi samun riba, sakamakon kowa yana zuwa ya siya da mai karamin karfi da mai babban karfi. Amma yana tsada kuma sai wanda yake da karfi ne zai siya.
To Allah ya taimaka. Mun gode malam Abubakar Shaibu manager. Yawa gani kuma tare da wani malamin wanda shi kuma ina ga tattasai yake sayarwa. Na ga kaka kasa shi kashi kashi. Da na nawa ne?
Akwai na 2000, akwai na 2000, akwai kananan kanyen wa 100, 200.
To yanzu daga fitowar ka ciniki?
Eh, ba laifi an yi ciniki.
Kakan sayar da buhuna a rana?
Wata san Allah ya taimaka, ana sayar da biyu zuwa ɗaya haka. Kuma ka zo ta kaka da ɗayan ma aka siyar alhamdulillah.
Duka da lugu, duka da lugu zamu je yanzu. Haraka.
Masarare har yanzu ina lardin yan taruhu din nan inda ake hada-hadar kayayyakin miya da su citta da barkono da makamantansu. Tare da ni ga kuma wani wato ɗan kasuwa wanda shi kuma na ga ya jere buhuna. Mana ya suna?
Bukar Madigambo.
To yaya kasuwa da farashi?
To kasuwa alhamdulillah. Farashi kuma na yau zan gaya maka. Domin cinikinmu kullum farayinsa daban. Yauwa, yau dai abinda muke sai da attaruhu 25,000. Buhun golden penny ne na fulawa. Sabanin jiya 17,000 muka sai da shi.
To me a sababa wannan farashi haka har ya karu da wajen 10,000?
Wallahi abinda ya sababa jiya an kawo kaya da yawa. Yau kuma babu kaya. Yanda ake kalato shi a daji, yanayin yanda aka samo shi, yanayin darajar sa ana. Ko ka siyo 30,000 a waje, in ka zo nan ka tara kaya ya yi yawa, to dole ne a zo a yi farashi wanda ya kamata a su mutane, a sauƙaƙa wa mutane. Yawwa, yanayin darajar sa babun kaya. Inda akwai kaya kuma dole ya sauki.
Kuma ana siya hakan?
Ana siya. Ana siya.
Yanzu ya zancen da nake da kai yanzu. Buhu nawa ka sayar?
Eh, to a yanzu dai zan sayar da kaman buhu 15 haka.
Karfe nawa ka fito?
Karfe 6 na fito.
Dama dai an ce kasuwar safe kuke ci a ƴan kaba.
Karfe 6 muke fitowa. Kuma Allah ya taimaka zuwa karfe 9 ma kowa ya san abin da yake ciki. In kaya kai buhu 50 ma zuwa wannan lokacin ka sai da shi. Allah ya yarda.
To yanzu shi tunda na ga buhu ke abin nan, daga ina da ina kuke samu shi?
Yanzu guri ɗaya ake samun kaya. Akwai inda muke samun kaya a wannan lokacin na yankin Birnin Gwari. To nan kayan in ya zo, kaya yana karyewa. Akwai kaya na Benue, kaya yana karyewa. Saɓanin rashin kwanciya hankalin manoma a wajen, shi ne ya sa
babu kayan domin ba sa samun dama da zasu shiga su nemo ebo kayan
su can yakin bunugwari
yawa rashin zaman lafiya wannan dajin ya jawo wa mutane tsadar kaya abinda mun yazo muna sai da shi 10,000 yanzu zancen da nake maka in yazo 60,000 ake sai da shi
shi buhu daya na fulawa
na a buhun masara ne
na'am
dubu sittin
to wai da wancan farashin yanayin da ake samun sa da yawa da yanzu kowanne ne kuka fi samun alfanu
to ake maka sai amfani yana wajen sauki ai mu yan kasuwa mun fi so mu siyo sauki mu sai da sauki domin a wannan yanayin ne zaka siyo buhu 100 yanzu ba na ce ma buhu 17 ne da ni a gabana amma yanzu buhu 2 ne ya rage na sai da buhu 15 wanda yake kudin wannan buhu 17 akwai lokacin da zan je in yi buhu 50 kaga ba za ka haɗa ribar da za ka ci a buhu 50 da buhu 15 ba
to masarare a tare da ni kuma akwai wani wanda ya zo sayan kaya ne daga cikin gari shi kuma zai je yana da teburi a kasa domin ya sayarwa masu amfani da shi ya sunan malam
ruhun lai
yawa ga shi na ganka a kasuwar yan kaba ka zo sayan taru ne
taru na zo saya ba
an saya ne ko za a saya
zan je saya ban saya ba zan saya yanzu
na ga kana lallekawa buhu kake saya ko kuma wannan wanda ake kakasa
wani sayan ina sayan buhu wani sayan kuma arabawa ake sayan ɗauki rabi ko araba uku wanda ke ɗaya duk bayan da ba yanda da ya kasuwa ta kama
to ya kaji farashin
farashin in dai zan ji ban tambaya ba dai tuku
kullun kake zuwa ne ko kuma a lokaci misali
a kullun gaskiya in dai Allah ya kai ya tashi mu lafiya kullun sai na shigo kasuwa yan kama
in ka saya ake
wajen bangaren me kenan
misali in ka saya ina kake kaiwa kai kuma
boran dube masallaci sai ka rage
irin faci da kai ko kuma a teburi ne ake sayarwa
teburi ne ake sayarwa
haka masu sayan daidai ko kuma ana sara ne a gunka
masu sayan daidai amma sayan mawan saran suna dan sara haka
to ya yanayin kasuwar ana cewa fa taru ya tsada
wallahi taru yana tsada sosai ma kuwa
to mutane sukan iya saya tunda ku kuna hulɗa ne da masu miya kai tsaye
mutanen suna dan iya sayo wani zubin wani sayan kuma dai baya sayuwa gaskiya
ci ya ribar ku take
riba fa wani zubin ai sai dai hakuri wani zubin ma kuɗin ba wai aka samu masu ka dawo an yi arziki
masu turare ga ya ta da ne ga wata hajiya da ta zo hajiya suna
na Ruqayya
na ganki a gaban kayan miya sai ake ko sayarwa
wallahi sayarwa muke yi a kasa muke mu sayar ana kasu alhamdulillah ba abin da za mu ce wa Allah sai godiya
to ke mata kike sayarwa zalla ko har maza
duk wanda ya zo siya ai kasuwa sai aka saka duk wanda ya zo siya
buhu nawa kika sayar da safa
sai ta tasa ne yanzu na juye daidai ban sayar da shi ba amma san aka juye zaka sayar da uku biyu haka ne abun kuma na juye taru ma ga yi can
ga riba fa an ce fa taru ya tsada
taru gaskiya ya tsada amma kuma yau da sauki akan shekaran jiya wancan ta tasa ne na saya 15,500 a taru kuma mun saya 20,600 haka muka saya a taru gaskiya ya danyi kuɗi kaɗan kam
ya yanzu zan tambaye ki abu hudu kina ci riba nawa
to ya danganta warici wani sa'an sai ka sayo ma ka fadi wani sa'an sai ka samu 1,500 ma wani ya ka hakura haka ne Allah kuwa wani sa'an kuma sai ka fadi 2,000 ma 3,000 haka ne warin kenan ai
lokacin karfe nawa kika zo nan gurin
sai a lokacin in haka ne muna fitowa ni dai ina fitowa daga gida kafin zo na fitowa karfe 6
masarare har yanzu ina kasuwar yan kaba kuma ga ni alardin da ake cinikayyar kubaiwa ga ta buhu gashi kuma ina dab da wani alhaji da ya jere ta buhuna ba iyaka gashi yalla baya suna
Abdulmumin Abdullahi Inkiya Kima
na ga ka jere kubewa ya farashi fa
farashi kuma abincin kaji 4,000 babban buhu 7,500 farashi
ta kina kuke samu wannan kubewa haka
yanzu dai kubewa muna da Ezariya muna da Ednan Kano Falgore ka bangarin Doguwa
daga ina da ina ne misali kuke ko ake zuwa Asiya
mu yanzu a yanzu a Kano a arewacin ƙasar na yanzu mu ne nan ba da yanzu Kano ake samun kubiya sosai duk ko ina yanzu babu ita bata fito ba yanzu sai dai mu nan zaki zuwa yan kaba siya
ko ina ana zuwa kenan
ko ina da ko ina a jihar Kano muni da kai da Jigawa duk ana shigowa daga nan har Niger suna zuwa su debi kubiya yanzu anan
a kasashen waje muna ganin kubewa a kaje shaguna irin na mutanen mu na Afirka kuna tsari irin na kaiwa waje ba Niger misali
gaskiya muna ha America ana kai kuduwa za a gyara ta, za a tace ta, za a dora ta a jirgi a tafi da ita. Duk da gana, amma kuma yanzu mu dai kamfanin da yake aiki namu an rufe shi, yanzu ba kamfanin an rufe shi,
amma da kuna fitar da ita,
muna fitar da ita kwarai kuwa sai ku. Gaskiya an samu wani mutum ba za mu iya kiran sunansa ba wanda ya sai kamfanin ya rufe shi. Kamfanin da sama da mutum 100 kaza ko 1000 kaza suna neman abinci, amma yanzu an sai kamfanin an rufe shi baya aiki. Ko musamman me makasudin abin da yasa ya kawo haka ba, tun daga lokacin ma muka daina muka zauna kasa.
Sai dai a ciniki da cinya
waye ne cikin gida kwarai kuwa.
Master Ali, da haka ne za mu kammala shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, musamman ita Maryam Dauda. Ni sunana Mahmud Ibrahim Kwari, da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki done, kasuwa
akai miki done,
kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu,
kasuwa akai miki done.
Duniya ta America ga mu shirin
BOA. Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Joseph John Haya, shugaban kungiyar Kristoci Reshen Jihar Kaduna. A yau a cikin shirin mu na nasihar Lahadi, zan karanta mai hadisi sura 9 aya 10. Mai hadisi sura 9 aya 10 na cewa, duk abin da ka iya yi, ka yi shi da iyakar iyawarka, domin ba aiki ko tunani ko ilimi ko hikima a lahira, gama can zaka. Babban darasin da nake so mu yi amfani da ita a wannan nasiha na Lahadi ita ce, rifta zarafi tun kana da dama. Ka yi amfani da zarafin da Allah ya baka tun kana da ƙarfi. Ki yi amfani da zarafin da Allah ya baki tun kina da iyawa. Allah ya ba mu zarafuka da yawa, na taimakawa al'umma, na gina al'umma, na tabbata an samu nasara a inda muke, na tabbata an samu zaman lafiya a inda muke. Amma wasu mu ba mu kan rufe zarafin sai bayan lokaci ya kure sai mu ce da na sani. To Allah baya so kai da na sani, Allah baya so ki da na sani. Zarafin da ya baki, ki yi iyakacin kokarinki, ka yi iyakacin kokarinka, ka yi amfani da zarafin, domin ilimin da Allah ya baka na amfani ne tun kana da dama. Iyawa da Allah ya baka, ka yi amfani da shi tun kana da dama. Gwanintan da Allah ya baka, ka yi amfani da shi tun kana da dama. Kai kana da rai ne kake tunani, ran da baka da rai ba za ka yi tunani ba. To ka yi amfani da duk wani zarafi da Allah ya baka, domin kyautatawa kanka, kyautatawa iyalinka, kyautatawa al'umma, kyautatawa kasa, da kuma girmama sunan Allah. Allah ya sa mu zama wanda za mu yi amfani da zarafi da Allah ya bamu, domin girmama shi da kuma kyautatawa al'umma.
Madalla. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji, kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a dauki mataki da gaggawa ba. Hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta ce akalla jihohi 22 a jihohin Najeriya ne aka samu kullar cutar kwalara a 'yan makonnin da suka gabata. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya ja hankalin jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa?
To cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan tana samuwa ne daga wasu kwayoyin cuta da ake kira Vibrio cholerae kuma akan dauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taba ya kuma kai baki saboda haka wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo ai gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo
na'am to me ke kawo wannan cuta ta cholera
to kamar yadda na faɗa miki kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta abin da nake nufi shine misali aka samu cholera din nan mai ita sai ya shiga bayan gida sai ya fito sai ya taba wani abu sai wani wanda bai sani ba yazo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi zai iya daukar kwayar cholera ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar cholera sai ta hadu da ruwa na sha zai iya kawo cutar cholera ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad su carrot da sauransu ganyayyaki wani lokaci kayan lambu za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne ruwan kwatami ake amfani da shi to idan aka dauke shi ba a wanke sosai ba shi ma yana iya kawo ciwon nan na cholera saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan tabaki ake daukar su sai su kawo wannan cuta
na'am to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamar ta
to yawanci idan aka samu cholera akan same ta ne yanayin annoba saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu to lokacin da ake cuta cholera nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da dan amai haka kafin an kara sai ga mutum ya shiga wani hali saboda yayi gudawar mai yawa bayan gida ne mai ruwa sosai wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka kin ga ba kauri gare shi ba wannan kashin na cholera yakan kai haka zaki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu cholera akan sa bokiti a garkashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwanci saboda yawan kashin da yake kuma mutum da zai iya kashin da zai iya cika bokitin
cutar na daukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin dan adam
a gaskiya yan awoyi ne zuwa kwanaki biyu uku haka da mutum ya dauka za ta bayyana
kamar suwa cutar tafi barazanar kamawa manya ne yara ne ko kuma kowa cutar takan iya kama shi
cuta ce da za ta iya kama kowa kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa cikin dan gankanin lokaci
cutar cholera na ɗaya daga cikin cututtukan da ake dauka sakamakon yin mu'amala da mai dauke da ita
tabbas cuta ce da kamar na faɗa miki misali mutum ya shiga ban daki ya fito kuma yana da dauke da kwayar cholera na sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa misali mutum zai iya dauka ta wannan hanya saboda haka ana daukar ta sosai ta wajen mu'amala
kamar kwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take yi kafin ta mutu watakila mai dauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba shin kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya dauka ba
to akwai matsaloli da dama na daya dai shi din wanda yake da cutar cholera kamar yadda na faɗa miki cikin awoyi zuwa yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi kuma mafi yawancin mutane da suke mutuwa zaki ga cikin yan awoyi ne suke mutuwa saboda haka takamaiman a ce ga awar da zai yi kafin ya zama ba shi da matsala wannan wani abu ne mai wahala shani ba a san yaushe ya dauke ta ba yanzu ne ko dazu amma dai idan aka ce ana annoba kai kafin ma ba wai lalle annoba ba ya kamata ya zama dabi'a ce ta wanke hannu dinnan ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana kuda mu'amala da abinci da ruwan sha da sauransu saboda ko kuda yana iya misali ya je ya dauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci kuma ya zama matsala shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce baka ma sani ba ya kama handle din misali ban daki ya wuce kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce saboda ka abu ne mai matsala gaskiya kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman an yi amfani da bayan gida.
Cutar tana da rigakafi, misali idan annoba ce ta barke, akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu ba ya kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar?
To rigakafi na farko shine kyautata tsafta. Sannan idan mutum idan aka samu labarin bullar kwalara a wani al'umma ko a wani gari, to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a dauki matakan tsaro. A wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a saboda kada wani ya dauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Akan yi allurai na rigakafi na kwalara din, yawanci akan yi su kamar bayan da shekara 3 zuwa shekara 5 haka saboda yawan annoba da ake samu. To amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma din an kauda matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi, da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu. Sannan a kula da tsaftar abinci, sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida. Saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar din kafin ya fara aiki, in mutum ya dauki cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani, yana iya samun cutar.
Kenan allurar rigakafin a kan wani lokaci kenan take dauka kafin ta fara aiki a jikin dan adam?
Tabbas akwai lokaci da take dauka kafin ta fara amfani. Saboda haka babban rigakafi shine na tsaftar nan.
To likita, me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti? Misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti, menene abu na farko da ya kamata a yi masa?
To abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa. A yi ta kokarin bashi yana sha, sannan a yi gaggawa kai shi asibiti. Saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din yafi karfin yawan ruwan da zai iya sha din. Sannan kuma koda ya sha din, abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake fi zubarwa ba. Saboda ka da buƙatar cikin gaggawa a kai shi asibiti. Saboda kamar na yadda na faɗa miki, wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda, wanda kinga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali.
Likita, akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara?
An dade ana yin wannan wayar da kai. Dan na san tun muna ƙananan yara akwai malaman duba gari suna shiga lungu-lungu, suna duba kuma masu sai da abubuwan ci suna matsanta cewar sai sun rufe din, kamar misali masu sai da irin kibi din nan zaki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau. Ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti, misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya. Saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta, wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare yaduwar cutar kwalara.
Daga ƙarshe, wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalinsu daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara?
To abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha. A tabbatar cewa bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta ya mata marfi. Idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami pit latrin ya zama yana da marfi. Masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje, haka in an ci abinci a wanke kayan da aka ci abincin da su kar kuda ya zo yayi mu'amala da shi. Mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata yanayin da ake samun ruwan sha. Sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewa zai iya zama kwalara, to da buƙatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan, saboda a ɗauki matakin da ya kamata na hada yaduwar ta cikin al'umma.
To masu sauraron mu, kada ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirinmu na kiwon lafiya na wannan mako. Madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri, wato Dr.
Lal Musa Tahir.
Sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.